أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بايعك يا أمة سؤال البركة إن من سلم على الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da haduwa a wannan safiya ta 24 ga watan Ramadan. Hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445, wanda shine daidai da 3 ga watan 4 shekara ta 2024 miladiya. A wannan masallaci na Usman bin Affan, domin ci gaba da majalisi da yake gudana a wannan wata mai albarka, a cikin wannan sura mai albarka, suratu Yusuf alaihi salatu wassalam, wanda yau shine zama na 17 a cikin wannan sura mai albarka. Na faɗa daidai yau ko 17 ne? To alhamdulillah. Jiya idan ba a manta ba, mun tsaya ko mun kwana akan faɗin Allah madaukakin sarki, lokacin da yan uwan Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam suka zo gare shi da buƙatar cewa ya taimaka musu sun shiga hali na matsi da rashi da su da iyalansu, ma'ana abincin da suka karɓa a wancan karo ya yanke musu, kuma ana cikin hali na fari a daidai wannan lokaci. Don haka sun zo domin a nan dama suka samu wancan abinci ɗin, yanzu ma sun kuma dawowa a karo na biyu. Ya ayyuhal azizu massana wa ahlana dur wa ji'na bi bida'atin muzjatin fa awfi lana al-kayla wa tasaddaq alaina inna Allaha yajzil mutasaddiqin. Ya kai wannan azizu, ya kai wannan mai girma, ya mai kula da tattalin arziki na ƙasar Misra, massana wa ahlana dur, mu da iyalanmu mun shiga hali na matsi, mun shiga hali na rashi, muna cikin yunwa, kuma waji'na bi bida'atin muzjatin, mun zo da haja wadda take mara daraja, wadda ba ta da kima, wadda kimarta ba ta kai mu bayar a fansa mana abinci da ita ba. Fa awfi lana al-kayla, ka cika mana mudu, ma'ana ka yi mana awo da abin da yake ya fi abin da mu muka zo da shi za mu fanshi abincin da shi. Wa tasaddaqa alaina, kuma ka yi sadaqa a gare mu. Inna Allaha yajzil mutasaddiqin, sanu dai lallai Allah madaukakin sarki yana sakantawa bayinsa waɗanda suke masu yin sadaqa ne. Je idan ba a manta ba, mun yi magana a kan damar da addini ya bayar na mutum idan yana cikin wani hali na bukata ko na matsi na rashi, ya nemi agaji a gurin waninsa cikin abin da dama ɗan adam zai iya amfana wa ɗan uwansa. Na cewa kina cikin ƙunci na rayuwa, kina cikin matsi, musamman matsin idan ya kai matuƙa, kuma ana tunanin cewa za a iya faɗawa wata lalura wadda za ta iya kaiwa zuwa ga cutarwa ko wani abu makamancin haka, to babu laifi ki nemi taimako a gurin waninki wanda kika san za ki samu biyan bukata daga gare shi. Kamar yadda Imam Al-Qurtubi jiya shi ne ƙarshen abinda muka tashi a kan shi na karanto mana magana da yayi akan haka ɗin da kuma damar da addini ya bayar. To akan faɗin wa tasaddaqa alaina, na cewa sun nemi ya yi musu sadaka. Mun kama maganganun malamai, wasu suka ce wa tasaddaqa alaina, ai ka bada ɗan uwanmu mu koma da shi, ka yi haƙuri ka yafe mai laifinsa. Wasu suka ce wa tasaddaqa alaina, na cewa mun kawo bida'a ce muzjatin, da ka abin da za ka ba mu kamar taimako ne za ka yi mana, sadaka ce za ka yi ka ba mu. Wasu suka ce a'a, ba mu abin da dukiyar nan tamu ko hajjar nan tamu da muka zo da ita za ka yi, abin da kuma muke bukata ka yi mana sadaka a kan shi. To malamai sun tattauna wata matsala mai muhimmanci a ƙarƙashin faɗin wata sadaka alaina, na cewa sun nemi a yi musu sadaka, wanda yake neman a yi musu sadaka a matsayinsu na idan har wanda suka yi magana, tunda in ba ku manta ba mun yi magana akan sabanin malamai akan annabtar ƴan uwan Annabi Yusuf. To idan ya zama to cewa ibtida'an dama su dinnan annabawa ne, to kun ga kenan a faɗin wata sadaqa alaina ya za'i, tunda annabawa ba sa cin sadaqa. To don haka sai malam yake ce mana, Dr. Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala yake cewa idan an yi faralin cewa ma akan annabawa ne, to akan neman sadakan nan tasu akwai mafuta kamar haka. Na farko, cewa aradu bi qawlihim wa tasaddaq alaina ay la tanqusna min al'ata'i shay'an bisabab adam jawdat ibrahimina, na cewa abinda zaka bamu dinnan kada ka rage mana abinda muke bukata, ma'ana ka bamu gurgudan bukatar mu, kar ka yi izina da rashin darajar wannan bid'a'ar da muka zo da ita. Da haka sai zaman to ba wai sadaka suke nufi a ba su ci iblis ba, a za su bayar da abin da darajar shi bata kai abin da za a ba su ba, amma ko ba an dauka bane ba kai tsaye an yi musu sadaka. Na biyu suka ce min al-ulama'i man yara anna sadaqata halalun lil anbiya'i qabla nabiyyina Muhammad, akwai malaman da suke ganin cewa a sadaka fa ta halatta ga annabawa wanda suke gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma daga kan shi ne tsatsan shi sadaka ta zamanto Allah madaukakin sarki ya haramta musu ita. Na uku suka ce annal murad tasaddaq alaina bi raddi akhina ilaina, cewa ai tasaddaq alaina ba wai hakikanin sadaka suke nufi ba, a suna nufin dawo da dan uwan mu gare mu kamar yadda muka ji Malik ibn Kathir rahmatullahi alayhi ya fada. Sai malam yace hadha alqawl wa in kana qawlan lahu wajhun fa laysa bil mukhtalif fi ta'wil qawlihi ta'ala wa tasaddaq alaina, yace wannan magana ko da dai tana da fuska ta wani yanayin an kalle ta za ta iya daukan haka, to amma fa idan ana magana ta gaskiya da gaskiya da kuma duba da siyakin abin da yake yana jere na ma'ana da tafiyar kissa, to za a ga ba shine kaulin da za a zaba ba akan fassara wa tasaddaq alaina. Yace bi anna sadaqata fi mutaaraf al-arab inma hiya i'ta'u ar-rajul idha hadatin ba'd amlaki ibtigha' thawabi llahi alayhi, yace domin sadaqa a asalin yaran larabci ita ce mutum ya dauki wani abu wanda yake yana mallakarsa yana ikon sa ya ba ma wani wanda yake bukata yana mai neman lada a gurin Allah madaukakin sarki. To dan haka in an ce wa tasaddaq alaina ya ba su dan uwan su, yace to wannan bai dace da wannan magana da take a asalin hakikanin sadaka ba. Wa in kana kullu ma'rufin sadaqa, yace duk da cewa kullu ma'rufin sadaqa kamar yadda yake a hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam, duk wata kyautatawa sadaka ce, ka kyautata a mu'amala, ka kyautata a magana, ka kyautata a aiki sadaka ce. Yace fa tawjihu ta'wilu kalam Allah ila al-aghlab min ma'nahu fi kalam man nazzala al-Qur'ana bi lisanihi awla wa ahra, yace fuskantar da maganar Allah madaukakin sarki akan cewa ga hakikanin abin da abu yake nufi yafi ka dauke shi akan hakikanin yaran larabci wanda aka saukar da alqur'ani da shi, domin a yaran larabcin an ce sadaka ga abin da take nufi, to sa fiskar ma'anar akan wannan yanayi yafi akan kai kokarin ka jirkita ka kawo wata ma'anar wadda yaran larabawa yau da gobe galibi bai tafi akan wannan ba. Da haka akan maganar sai mu ga kenan wa tasaddaqa alaina, ko dai ka bamu gurgudan abin da hajar mu zata iya fansa kai mana sadaka da ƙarin da muke nema, ko kuma a'a dama dan sun ce fa tasaddaq alaina basile yi ba, domin sadaka bata haramta akan tsatsan annabawa wadanda suke gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa malam ibnu kathir ya kawo mana anan gurin yake cewa wasu ila sulaiman ibn uyayna an tambayi sufyan ibn uyayna cewa hal hurrimat sadaqatu ala ahad min al anbiya'i qabla an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, shin an haramta sadaka a wasu annabawa wadanda suke gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقال الم تسمع قوله فاوف الى الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين, شن بك جفدين الله با فاوف الى الكيل كتشكا من مود وتصدق علينا كيمن سرقا اي تند سكا روكا كينا حلال شيء اقولن سو با حرام بچي با كما قصة ستانونا چيوا وانا ابو واد سكا جبتا سكامن سنع النبي يوسف عليه الصلاة والسلام ابو واد نيوان دسكي زائية چيوا نحسدا دك اي كي اما duk abin da yake ya fita daga kan wannan hidimar da kan wannan abin da yake kudura a zuciyarsu ga ma'an da annabi Yusuf alqur'ani ya haka ito mana gaskiyarsu, dan lokacin da suka zo faɗan hukunci sun faɗi gaskiya, da za su koma suka ga babansu sun faɗi gaskiya, har ga ɗaya daga cikinsu ma yana jin kunya ne jiya haɗu da mahaifinsu akan wannan abu da suka aikata. Kenan wannan dai zallata su ita ce ne abin da yake tsakaninsu da annabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dan haka yanayin su bai nuna cewa za su ci abin da yake ba halal bane ba a gare su, kenan halali ce a gare su, shi sa suka neme ta daga gurin shi annabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Sannan malam ya kawo mana athar wanda aka kaito shi daga an Usman ibn al-Aswad, yake cewa sami'tu mujahidan wa su'il, cewa ya ji cewa ana tambayar Mujahid bin Jabr rahmatullahi alaihi hal yukrahu an yaqula ar-rajul fi du'a'ihi allahumma tasaddaq alayya, shin an kyamaci mutum idan ya tashi zai yi addu'a ya ce Allahumma tasaddaq alayya, ya Allah kai min sadaka, قال نعم سي يجي إيه أنك عم تشم تشم يجي هكا إنما الصدقة لمن يبتغي الثواب إذا صدقة من بيك بعد إذا شين وين بيك نيم الله دا الله من أوقات كن سرقي هو بايع نيم الله دا أبرم وزين ما تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة دعك إن ذاك الدعاء بلاتك في اللهم تصدق علي با سيدك روكي الله يباك دقا فلا لسا يعني إن تاك دقا تكين نئم ومنسا يأزر تاك دقا تسكوت أرزك إنسا ما بلاتك في الله كي من صدقا بدو من صدقا وان ديكي نيم الله دا شين يكي ين صدقا كينا دعك فأوفي لنا الكيلة كتكا من مودو وتصدق علينا كما كي صدقا أقريم إن الله يجزي المتصدقين sanide lalle Allah madaukakin sarki yana sakanta wa bayin sa wadanda suke sun kasance suna aikata wannan ibada da kuma hali na girma na sadaqa na'am malama bismillah qala hal alimtum
a'udhu billahi minash shaytanir rajim qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi id an جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين
الله مدعوكتين سلكي يا تقبل دقيا من أبن دي فارو دا النبي يوسف عليه الصلاة والسلام داكم إهم وانسا ينزل سنزو سنبجرد بقات السوء sun gaya mishi ga abin da suke nema ga yanayin da suke ciki su da iyalansu ya taimaka musu ya kawo musu agaji daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya azurta shi da shi a daidai wannan lokacin a irin matsayin da ake ciki malam yace ya qulu ta'ala mukhbiran an yusuf Allah madaukakin sarki yana ba mu labari game da annabi yusuf alaihi salatu wassalam أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق وقلة الطعام وعموم الجد نتشيوا لوكتن دا أبن دي فارد سويا فارد سو نمسي دا فري دا يوما دا قنشي نرى يوا دا سوك شجسو دا إيالان سو دا كرنشن أبنشي دا سوكي تشكي وتذكر أباه وما هو فيه من الحسن الفقد ولديه سننكم وتذكر وتذكر كما يتنى ما هي فنسا na cewa ga irin yanayin da mahaifinsa zai kasance ma'ana yanzu kamar malam yana so mana shimfida na cewa ga abinda yake ya dake yanzu zuciyar annabi yusuf alaihi salatu wassalam na cewa ɗan uwansa na jini ga a halin da suke ciki ga matsin da suke ciki ga rashin da suke ciki na rashin abinci da kaza da kaza da kaza sannan kuma ya tuna mahaifinsa a matsayin cewa ya yi rashin ƴaƴansa li faqdi waladaihi ƴaƴan nan nasa guda biyu ma'ana shi karan kansa annabi yusuf da ɗan uwansa wanda yake malamai masu tafsiri suke ambata shi a matsayin sunansa binyamin me yasa malam bai kawo mana cewa ɗan uwan nan na uku ba saboda ta iya yi wa annabi yusuf alaihi salatu wassalam bai san cewa qala kabiruhum bai koma ba ma'ana su sun bar nani a can ne yake wa kansa hukuncin cewa shi ba zai tafi ba da haka shi annabi yusuf magana zai yi akan wa da shi da ɗan uwansa ma fihi min al-mulki wa at-tasarrufi wa as-si'ati gashi kuma shi a ɗaya ɓangaren a inda yake yana cikin mulki da iko da dama ta cewa ga yanda za a yi a bar kaza a yi kaza ga wadata yana ciki wa inda zalika akhadathu riqqatan wa riqqatan wa rafatan wa rahmatan wa shafaqatan ala abihi wa ikhwatihi to daga wannan fa sai taushin zuciyarsa ya motsa tausayi da jin kai akan mahaifinsa da kuma ƴan uwansa sai ya bijiro mai a zuciyarsa ma'ana zuciya ta ɗan adamtaka wadda take cike da ɗabi'a fitra wadda Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam a ciki ba za ta ji dadi ba za ta samu nutsuwa ta ji yan uwanta na jini suna cikin matsi da kunci ba to ina kuma ga annabin Allah sukutin da gudum dan haka suna ga ya mushi yanayin da suke ciki ya tausaya musu a matsayin yan uwa kuma sannan ya tuna da mahaifinsa da kuma irin kuncin da yake ciki wa badarahul buka malan yace sai kuka ya kubce masa fata'arrafa ilaihim kuma yanzu sai ya bayyana kansa a gare su yuqalu malan yace an ce innahu rafa'a taj an jabhatihi ya cire wannan kambe na mulki wanda yake a kansa wanda dole bi inda kamben sarauta yake yana kawa zuwa gare goshi da haka sai ya amfani da an jabhatihi daga goshinsa saboda kan ta iya yiwa ko abu da yake ba za a sheda amma duk fuskar da ya zama to an rufe wani yanki na goshinta to ba za ka iya gane hakikalin halittar fuskar mutum ba sai ya cire da haka sai malan yace mana rafa'a taj an jabhatihi ya dauke wannan kambe na sarauta daga goshinsa wa kana fihi shamatu ya kasance a wannan fuskar tashi fihi shama akwai wani dugo ashama abinda suke kidan shi wata alama ce wanda take takan fitowa mutum a jiki ta saba da asalin hakikanin launin fatarsa sai zaman to da ka kalle shi zaka kalli wannan abin sai zaman to kamar wani abu ne alama ce da in ka san mutum duk tsayin shekarun ka gan shi wannan abin zaka tuna da shi yanzu in ke san wata tana da dugo a nan gurin ko a nan komai yanda ka canja kina ganin ta zaki kane wannan a matsayin alama ce da haka wa kana fiha shama ya kasance akan fuskar shi akan wanda akwai wannan dugo din wanda yake ya saba da hakikanin asalin launin fatar jikinsa wa qala sai yace da su hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi id antum jahilun shin kuna da masaniya shin ba ku san abin da kuka aikata da yusuf da dan uwansa ba ma'ana sai ya musu wani irin tambaya wanda ake cewa tambaya ce su'alu tawbihi tambaya take mutum amma tambaya ce wacce take kana tabbatar mai da abin da ya sani ka sani ba wai neman sani bane ba ba wai shakka ake yi ba sai dai kamar in ce yanzu baki san kin aikata min kaza ba ina nufin sai wala aiki san baki sani ba sai wala a ce kin manta kin yi min da haka tambaya ce su'alu tawbih kamar da Allah madaukakin sarki ke cewa a cikin alqur'ani hal ata 'ala al-insani hin min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura ay qad ata ya riga da yazo babu wani abu da ya buya da haka hal 'alimtum shin yanzu ba ku sani ba shin kun manta da abinda ma fa'altum bi yusufa abinda kuka yi da yusufa wa akhihi da kuma dan uwansa mana yace yani kaifa farraqu bainahu wa bain akhihi yanda suka raba tsakanin sa da shi da dan uwansa id antum jahiluna ay inna ma hamalakum ala hadha al-jahl bi miqdari hadha alladhi taktabtumuhu malan yace abinda ya ja ku kuka aikata wannan aiki inna ma hiya al-jahala jahilci ne saboda ne wannan nisa da kuka a cikin jahilci shi ya kai ku zuwa ga jin cewa har kuka aikata girman laifin da ya kai wannan kama qala ba'du salaf kamar yanda wasu daga cikin magabata suke cewa kullu man asa Allah fa huwa jahil duk wanda ya saba ma wa Allah madaukakin sarki to ya zaman to jahili bisa wannan sako da yayi wa qara'a thumma inna rabbaka lilladheena 'amilu as-su'a bi jahala sai suka kawo wannan ma'anar su wannan aya ta Allah madaukakin sarki dan haka al-jahlu huna ba wai jahilci kiri-kiri na rashin sani ba malamai masu tafsiri sun kawo ma'anoni daban gurin taujihin wani irin jahal wasu suka ce wauta anan ita ce jahal din da Allah madaukakin sarki din ma'ana kun kasance masu wauta ba ku yi aiki na ilimi ba lokacin da kuka yi wa Yusuf da akhihi wannan aiki da kuka yi mishi yayin da wasu suka ce a'a al-jahlu bi awaqibi af'alihim sun jahilci makomar ayyukan da suka yi me zai biyo baya sakamakon wannan abin da suka yi su suna ganin sun yi ne don su huta don su kautar da shi daga idan mahaifinsu don su samu matsayi su samu fada shi kuma ya zamanto ya kaskanta amma antum jahiluna bi awaqibi hadha al-amr kun jahilci abinda Allah madaukakin sarki ya tanada a wannan aiki da kuka yi kun kore shi don ya kaskanta sai Allah madaukakin sarki ya daukaka sha'aninsa dan haka wa antum jahiluna malan yace wallahi wallahu a'lam anna yusuf alayhi salam inma ta'arrafa ilayhim bi nafsi malan yace zahiri Allah shine mafi sani cewa annabi yusuf alayhi salatu wassalam ya bayyana da kansa a gare su bi idnillahi ta'ala lahu fi dhalika saboda izinin da Allah madaukakin sarki ya yi mishi na ya bayyana da kansa gare su كما أنه إنما أخفى منهم نفسه في المرتين الأولين بأمر الله تعالى له في ذلك والله أعلم. ما ننتهي كمر يدى داما مكي قدابي دي سامو نزوى السقريشي زوى نفرقو دا زوى نبي دي چيكو جيكو زوى من دا أمانكو دكا ألا نيها نيشي ليبين كل شيء أغريسو إما بوحي منه وإما بقضاء وقدر ko dai Allah ya mai wahayi ce ga abin da za a yi din kuma hakan zai yi ko kuma haka Allah ya rufa ya kaddara al'amarin ya hane shi da ya bayyana kansa gare su amma yanzu fa yanzu ma ba zaɓin kansa bane ba ganin damu sa bane ba nufi ne na ubangiji Allah ya rufa haka walakin lamma baqa alhal washtadda al'amr lokacin da al'amari ya yi kunci al'amura suka cuɗe to galibi Allah madaukakin sarki ya kan kawo mafita mana duk sanda aka samu tsanani yayin tsanani to sai kaga Allah ya kawo mafita an kai wani hali na tsanani ma'aifin su damuwa tayi damuwa kukan zuciya yayi kukan zuci an dauki tsawon shekaru annabi Yusuf alaihi salatu wassalam dole a matsayin sa na dan adam zai yi kewan ƴan uwansa zai yi kewar ma'aifin sa zai yi kewar ƴan uwansa na nesa ma da na kusa duka kuma sun jure sun yi hakuri akan wannan yanayi da suke ciki to malam yace wanda kuma ita sunna ta Allah madaukakin sarki yakan zamanto idan al'amari yayi tsanani to sai kaga Allah madaukakin sarki ya kawo mafita kuma wannan wanda ita ce sunna ta Allah madaukakin sarki da ya gadar na cewa duk sanda al'amura suka cuɗe har aka yi zaton cewa wannan al'amari kai ba fahani ba mafita an kai wani matakin da mutum har yana ganin shikenan wannan al'amarin a haka za a dawwama ko kaza kunci yayi kunci to sai Allah madaukakin sarki ya kawo mafita a daidai nan Allah madaukakin sarki yayi nufin mafarkin annabi Yusuf ya zamanto gaske Allah madaukakin sarki yayi nufin nesa ta zamanto kusa domin nisan da mahaifin shi yayi da shi ya zamanto yayi kusa Allah yayi nufin yanzu su ga roman sakayyar hakuri da tsoron Allah da suka yi a bisa wannan mas'alar sai Allah madaukakin sarki ya kawo musu mafita kuma wanda wannan shine sunna ta Allah madaukakin sarki Allah ya ga mana a cikin alqur'ani mai girma inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra duk inda tsanani yake ba wai saukin ne zai biyo ba a tare yake da shi malamai suka ce lan yaghdiba usrun yusrain kamar yadda wasu ma sun jingina wannan magana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa in kana fi isnadiha nawrun min al-ba'd na cewa sauki guda biyu ba zai ci galaba akan tsanani guda ɗaya ba ma'ana abin da ake nufi kalmomi kalma idan aka tazo mu'arrafa ma'ana an sa mata allut ta'rif kuma a guri guda aka maimaita ta to ba ta ƙara wani fa'ida ko ƙara jaddada ma'anar abin da ake nufi amma duk inda kalma tazo na kira kuma aka maimaita ta to tana nufin cewa ana ƙara tabbatar da wannan ma'anar ana ƙara wasa a da'irar abin da ma'anar za ta ci gaba shi yasa da aka ce lam yaghliba usrun yusrain sauki guda biyu ba zai yi galaba akan tsanani guda ɗaya ba domin Allah ya ce inna ma'al usri yusra inna ma'al can ma kofa inna ma'al ke yin san ya zama to al usra an ambace shi sau biyu amma da yake mu'arraf ne ana dai nufin tsananin ne dai shi ne dai shi ne amma yusuf da Allah madaukakin sarki ya ambace ta biduna allat ta'rif sai zamanto an faɗin ma'ana ganewar saukin ta ƙara yawa bayan kuma gashi an yi amfani da lafazin ma'a ba ba'da ba a tare da haka sai ya zamanto saukin guda biyu ne tsananin guda ɗaya ne to duk inda biyu take kuma ta fi za ta ci galaba a kan ɗaya da haka shi sa suke cewa lan yaghliba usrun yusran sauki guda biyu to kan tsanani guda ɗaya ba zai yi galaba a kan shi ba Imam Shafi'i rahmatullahi alaihi yake cewa wala rubba nazilatin يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج يتشوى ولرب نازلة تائي وواني بلائي ونتاش عنكبي ونقنشي وتجرباوة وانا أبدا أن لا دي سوكرنا ابتلاء سجباوة يضيق لها الفتى ذرعا وانجا أتجنى تشيشد وانا أبن سيشد عالم مسلي كي كاتي وانجا أكسا مش حنيني أكشاك وشي تبايا وعند الله منها المخرج الحال كما أقول الله ما أقول كي سركي دقريش ما فتاتك يتي ضاقت فلما استحكمت حلقاتها أبن يا تشوئي أنشن يا يأنشن هر سيدة أكد سركة تا تشوئي لدنيا كي سركة كي سركة كي أنت هر كي تكت أكو سركة كي نسولي لك جي أنقوا هر كي تكي تفاما yace daqat wa lam mustahkamat halaqatuha, lokacin da sarkar ta cikurkuɗe da juna. An dai ba tsammani ana ganin kamar abin ba za a samu mafita a kan shi ba, sai ya ce furijat, sai gashi ta warware. Wa kuntu azunnuha la tufraju, alhalin ni ina tunanin cewa wannan al'amarin ba zai warware ba. Haka lamarin Ubangiji yake, kuma haka sauƙinsa yake, sanda duk Allah maɗaukakin sarki ya nufa cewa sauƙin zai zo, ke zai zo. Amma riskar wannan lokacin da haƙuri, to shi ne kuma ba kowa ne yake iya yin wannan ba. Da haka annabi Yusuf alayhi salatu wassalam da mahaifinsa sun jura, sun yi haƙuri tsawon lokaci, tsawon shekaru. To yanzu Allah ya kawo lokacin da za a samu faraji, Allah ya kawo lokacin da za a samu mafitar na yayewar ƙunci da damuwa da mahaifin nan yake ciki, na kewa da bege da annabi Yusuf alayhi salatu wassalam yake yi wa mahaifinsa da ‘yan uwansa, na ga fassarar mafarkinsa da ya yi lokaci mai tsayi. Yanzu Allah zai bayyana na nesa za ta matso kusa. Shi ya sa sai malam ya ce, kama annama hu innama akhfa minhum nafsahu fil mirratayn al-ulayayn bi amri Allah ta'ala lahu fi dhalika wallahu a'lam, yace walakin lamma daqa al-hal wa shadda al-amr faraja Allah ta'ala min dhalika ad-dhiq kama qala ta'ala fa inna ma'a al-usri yusra inna ma'a al-usri yusra. Da haka sai ya zamanto kenan yanzu an zo ne gaba da Allah ya nufa za su samu sauki. Yace hal alimtum, shin kun manta, shin ba ku san abin da kuka aikata da Yusuf da ɗan uwansa ba, iz antum jahiluna, lokacin da kuka aikata aiki irin na jahilci, ko kuma lokacin da kuka jahilci abin da zai biyo baya sakamakon wannan abin da suka yi. Qalu, fa inda dalika qalu, malam yace da fadar sa wannan abin budar bakin su ne suka ce, a innaka la anta Yusuf, shin ko dai kai ne Yusuf ne ni, domin me shi hujjoji sun bayyana a gare su. Ya gaya musu kun manta me kuka yi, kun min kaza, kun min kaza, kun min kaza, a cikin abin da sun san su da shi ne kadai ya faru. Da haka yana bada labari na farko, dole za su gane ne shi ne. Sannan na biyu, kamar yadda malam ya faɗa, in sahha cewa ya cire tajinsa wannan kambe, kuma sun ga yanayin fuskarsa, sun ga abin da yake na musamman a fuskarsa, to kawai ya rage kuma yanzu wannan zato kawai. Sai dai kai mishi irin abin nan na wayan cewa cika da mamaki, a innaka la anta Yusuf, shin wai ko dai kai ne Yusuf ne, domin in ba shi bane ba, ba zai ba su labarin abin nan da yake ya faru ba. Kalmar a innaka la anta Yusuf, a innaka, malaman suna karanta ta masu qira'at akan wajahi guda biyu, akwai wanda suke karanta ta a innaka bil hamzataini, wannan sai zamanto lafzul khabari ne, بمعنى انهم لما عرفوا يوسف وتيقنوا انه هو اتوا بان لتاكيد ذلك لوكacin da suka gansa suka yakane shi ne suka tabbatar da cewa shi ne da haka sai suke magana ta zaman to kamar lafzul khabari ne labari ne a innaka wa la inna ta zo a matsayin tabbaci yayin da kuma akwai qira'at da afwan innaka kenan yayin da akwai qira'at da ta zo kuma ko da yanda yazo da a innaka sai zaman to lafzul istifhami tambaya ce suke yi kamar magana ce wacce take gashi dai ana gaban ni mafi rinjaye a ciki amma sai aka sako ta a sigar tambaya qila bi ma'ana annahum dhannu dhalika dhannan fastafhamuhu wacewa zaton su mafi rinjaye akan cewa shine ya bayyana a gare su zaton ya riga da ya kama su sai suke tambayar shi shin wai ko dai kai ne ne a huwa huwa kai ne dai Yusufin dai da muke tunani kuma kake magana akan shi wa qila yayin da kuma an ce huwa bi ma'ana al-qira'at al-ula ay athbatu annahu yusufa la annahu mustakhbaru an amri jahilu wa inna ma ja'u bi lafzi al-istifhami li tahqiq ma thabata ilayhi, nace wa sun zo da lafazi ne na istifhami a innaka, to ko dai kai ne kai kaza ne, ba wai saboda suna tambaya ba, sai dai mamakin da ya cika su yanayin da suka shiga, to ba su da ansar da za su bayar sama da haka. Sun batar da shi tsawon shekaru, babu shi, babu labarin shi. Sannan gashi suna ta kai komo a gurin shi, wannan shine zuwan su na uku. Tun da su cika da mamaki, au ashe da ma kai ne duk zuwan nan da muke yi? Kai ne dai Yusuf? Da haka wannan shine wajahin guda biyu. In ma dai innaka la anta Yusuf, lallai kai ne, domin babu wanda zai bada wani labarin nan da yake a goye sai kai. Ba wanda ya san hakikanin abin da ya faru sai kai. Ko kuma a innaka, ta iya yiwuwa ka lallai kai din ne. Da haka duka wajahin guda biyu yana da wata ma'ana da yake isarwa, amma dai kamar yadda malam ya faɗa ya ce wal qira'atul mashhurah hiya al-ula, a innaka ita ce qira'a wadda take tafi shahara, li anna al-istifhama yadullu ala al-isti'zam, malam yace irin yin magana wanda take kamar da alamar tambaya tafi nuna ganin girman abu da mamaki da suka shiga da yanayin kai yanzu dama kai ne Yusuf yafi akan kai su ce eh tabbas kai ne Yusuf domin wancan yafi nuna mamakin irin yanayin da suka shiga akan yanda suka samu abin da basu sanata ba ai annahum ta'ajjabu min zalika nace wa sun yi mamakin haka لأنهم يترددون إليه من سنين وأكثر سنتين وأكثر نتوى سنة تكيفهم أقولن سسعون شكرا بيكوما سمد هكا وهم لا يعرفونه كما بس سنشي واشيني با وهو مع هذا يعرفهم ويقتل نفسه كما شيا سنشي شيني سوسو سوسو سوني أما كما يقول الأمر أشكين زوجي يسا ولهذا قالوا على سبيل الاستفهام أئنك لأنت يوسف malince shi sai suka fade haka asiga ta mamaki siga ta bin ba'si au dama kai ne Yusuf eh tabbas ko lallai babu mamaki qala na'am sai kamar ya ce eh ni ne sai ya ce qala ana Yusuf eh lallai ni Yusuf ne ma'ana babu wani mamaki babu wata shakka ni din nan dai ni ne wa hadha akhi kuma ga dan uwana a tare da ni qad manna Allahu alaina Allah madaukakin sarki yayi mana baiwa yayi mana falala yayi mana ni'ima malam yace ai bi jam'ihi bainana ba'da at-tafruqati wa ba'da al-mudda Allah ya hada tsakanina da dan uwana mun gana mun zauna tare bayan rabuwa da muka yi kuma bayan tsayin lokaci da ba ma tare Allah ya mana wannan falala din malamai masu tafsiri suka ce ai ba ma kadai haduwar ba wal izzatu ba'da adh-dhul bayan an kaskantar da shi a abin da su suke ganin sun aikata mishi Allah madaukakin sarki sai ya daukaka shi wattamkin fi dunya Allah madaukakin sarki ya bashi damar tamkini ma'ana ya wanzar da shi ya bashi iko a ban kasa wa kazalika makanna li Yusuf kamar yadda muka karanta a baya dan haka duk wannan yana cikin nau'in falala da Allah madaukakin sarki ya mishi sai ya ce innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin lamma tabbas man yattaqi duk wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah wa yasbir kuma yayi hakuri fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin sai dai Allah madaukakin sarki baya tozartar da ladan wadanda yake sun kyautata haka yake bala wa in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yudhilukum rabbukum wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a wannan kaida ce ta Allah madaukakin sarki duk wanda yake kyakkyawan hakuri kuma ya kiyaye dokokin Allah a yanayin da Allah ya jarabce shi da shi a irin ibtila'in da Allah ya saukar mai to Allah madaukakin sarki ba zai kyale shi ba Allah ba zai tozartar da ladansa ba a duniya ba zai tozartar da ladansa ba ko ba zai tarsar da makomarsa da sakamakonsa ba kamar yanda kuma wala ajrul akhiratu khairun abin da yake gurin Allah madaukakin sarki na sakamako da za a samu ranar gobe kiyama shi ya fa alkhairi kuma shi ne yafi falala da haka yanzu ya tabbatar musu da cewa shi ne dai ma'ana ni din nan dai da kuke tunani ko kuke shakka ko kuke mamaki ne akai na kasance ni ne da haka yanzu mun ya rage qalu tallahi sai suka ce muna rantsuwa da Allah laqad asaraka Allahu alaina wa in kunna la khafiina lallai Allah madaukakin sarki ya fifita ka akan mu wa in kunna la khafiina lallai kamu mun kasance cikin masu tabargaza cikin wanda suka yi ganganci cikin wanda suka yi ba daidai ba domin Allah madaukakin sarki ya ce la khafiina ba a ce la mukhtiina ba domin al khafi min khata'a yakhta'u ai idan mutum ya faru wani abu wanda yake ya nufaci abin da dangan ya san kuskure ne kuma ya zake wannan kuskure ya aikata wannan kuskure da haka sai ya zamanto khati'un shine ismu fa'il din amma da an ce wa in kunna la mukhti'ina to sai ya kasance shi al mukhti ya nufaci al'amarin da zahiri ana ganin sa a daidai amma sai ya kuskure a cikin aikata wannan abu da haka shi wannan shine mukhti sai a ce akhfa'a yukhti'u amma shi wannan sai a ce khafa'a yakhta'u da haka wa in kunna la mukhti'ina lalla khati'in afwan lallai mu mun kasance waɗanda suka aikata kuskure da gangan suka aikata laifi da gangan ba wai ba mu san meye abin da yake faruwa ba mun sani ba wai ba mu san cewa abin da muka yi din nan ba daidai bane ba mun sani domin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa al-ismu ma haka fi nafsika kokarinta an yaddali alaihi nas da suka ne suka aikata sun zo sun ba mana labarin da abin da suka yi saboda sun yi kuskur da aka sai da suka nemi abin da suka rufe laifin nasu da shi sannan suka zo da mahaifinsu labarin da suke ganin zai kama tunanin shi amma inda sun tafi a daidai da daidai ne sannan abin ya kuskure musu ba za su ji kunyar fada ba kamar yadda a Kano na bidiyo suka tafi da dan uwansa da abin da ya faru sun goye mahaifin basu goye ba saboda dama ba su yi ta'ammudin yin ba daidai din ba sun tafi da kyakkyawan niyya da kyakkyawan nufi da kyakkyawan manufa shi yasa da abin ya kuskure suka zo suka fada amma a can farko da yake dama abin da yake suna nufin shi kenan shi yasa sai suka kasa fada suka boye wannan abin a zuciya da haka Allah madaukakin sarki da yace wa in kunna la khati'in lallai mu kan mun kasance cikin masu laifi ba wai masu kuskure ba masu laifi domin wanda ya daga gangan ba zai ce nayi kuskure ba mun yi ganganci mun yi tabargaza mun yi barna kuma abin da zai kara fito mana da wannan ma'anar la khati'ina mukalli da Allah madaukakin sarki yake fadi a cikin alqur'ani mai girma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ay qasadna alhaqqa lakin in harafna mun samu karkacewa mun samu kuskurewa ba tare da abin da muka yi nufi ba kenan ba tare da mun yi ta'ammudin za mu aikata wannan ba da haka anan gurin sun yadda sun amsa laifinsu ga annabi Yusuf alaihi salatu wassalam shi yasa malam yace yaquluna mu'tarifina lahu bil fadl wal asrati alaihim fil khalqi wal khuluqi cewa yanzu kan sun budi baki suna fadan cewa sun yadda sun amsa laifinsu sun yadda Allah ya fifita shi a kansu sun yadda Allah ya fifita halittar shi a kansu sun yadda Allah ya fifita dabi'unsa kyawawa a kansu domin duk da abin da suka yi shi yanzu kan ai sallamna mun zubar da hannaye mun yadda kai ne muka ma kaza muka ma kaza amma har muka zo ka iya daukan abinci ka ba mu ka kara mana kai mana kaza ka kyautata mana ka karrama mu a masauki duk wannan kai kai ka yadda kai Allah ya fifita wannan akan ka dolanka ka amshi haka والتصرف والنبوة سنة الله ما دوكا كين سكي يا أوكا شاء ننسى والسعة والملك عفوا الله يا با سنة يا كسن شيء كين وداتا ثم الله أزل تأشي دملكي والتصرف والنبوة الله يا با شيء إيفو بدام أنا كيكا هو والديك يتشد أنتي والنبوة دكما النبتة على قول من لم يجعلهم أنبياء ما لم يكن من إشارة دم مغاني أقوي بسا غانيتي وإن أكم مغاني ودى سكي غانيتي واسوبا annabawa bane ba wa aqarru lahu bi annahum asa'u ilayhi wa akhta'u fi haqqihi sannan kuma suka tabbatar masa da cewa lallai asa'u ilayhi sun muzanta mishi sun munana mishi sun yi mai ba daidai ba sun shiga haƙƙinsa to kuma duk yanda kake mutum ya nuna maka ya yarda cewa ya maka ba daidai ba dole ya rage maka wani nau'i wani adadi na zafin da kake ji a zuciyarka game da shi ballantana shi dinnan da dama yanayin da Allah madaukakin sarki ya bamu labari bai nuna cewa ya kullace su ko yana gaya musu bane tambaya ce ko magana ce ke musu ta tuhuma ko sai ya nuna musu su san laifin su magana ce musu ta su faga ne ko yanzu kuma lokacin yayi hijabi ya zo su san waye shi ya san wane ne su qala sai ya ce da su la tasriba alaikum alyawm yau kam kukan babu zargi a gare ku a yau malam yace bi qawlihi la ta'niba alaykum wa la 'ataba alaykum al-yawma wa la u'idu alaykum dhanbakum fi haqqi hadha ba'da al-yawm nace wa a yau babu tuhuma a gare ku babu zargi a gare ku babu kalmomi wanda zan gaya muku dan su so sa muku zuciya daga yau wannan magana kamar an rufe shafinta sai malamai suka ce kamar yadda malam Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah ya masa rahama yake cewa la tasriba alaikum alyawm me yasa yi amfani da kalmar alyawm a cikin littafin sa tafsiri Raddul Adhan yake khassa alyawm bil dhikr ya ambaci alyawm ya kebance ta da ambato a nan gurin li annahu madhunnatu at-tasribi fa ghayruhu awla cewa yau din nan ita tafi dacewa ita aka fi samun zato mafi rinjaye na cewa a tuhume su a jingina musu laifi a faffada musu abinda za a ga musu a musulunta amma hukunci ne da a musu to in dai ba a muku ba ashe abin da zai biyo baya ma shi yafi sauki da amanta ma'ana mutum ka kama shi da laifi ya maka laifi dumudu shi ya sanya maka kai ka sanya maka kuma shi ga wata kunya da yake ji a yanzu na cewa laifin nan tsawon shekaru da yayi maka kana kallon shi ka san yayi maka wannan abun amma ka jure baka yi magana to ranar da dukkan bijiran mai ai dauka zai shi kenan yau kan tawa ta kare in ma wasu maganganu ne in ma hukunci ne tunda a garinsa suke a ikonsa suke da zai iya zartar musu da hukunci amma sai nitsan musu da zuciyarsu la tasriba alaikum alyawm babu wani zargi a gare ku a yau. To idan yau da tafi zafi ba a zarge su ba, gobe da ta huce fa. In babu aulada haka sai malam yace Allah ya ambaci al-yawm anan saboda cewa maganar yau a yi musu hukunci, a yi musu nita, a yi musu kalmomi wata kila waɗanda za su iya nuna ɓacin rai da damuwa a gare su idan yau ta kubuta ashe fa ghayruhu aula, kwanakin da za su biyo baya su suka fi ma dacewa da ya kasance cewa an ɗaga musu ƙafa kuma an yafe musu. Da kai ce malam ya ce ya kulu la ta'niba alaikum wa la ataba alaikum al-yawma wa la u'idu alaikum zambakum fi haqqi hadha ba'da al-yawm thumma zadahum ad-du'a lahum bil-maghfira bima tsaya anan bas ya ƙara musu da addu'a na neman gafarar Allah madaukakin sarki akan abin da suka aikata fa qala yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin Allah madaukakin sarki zai gafarta muku domin shi ne fiyayyen masu jin kai, shi ne fiyayyen masu tausasawa ga bayi, shi ne fiyayyen mai yafiya. Duk wani abu da kake tunani ne kyakkyawan abin da zai nuna rahma da jin kai, to Allah madaukakin sarki shi ya fi kowa fiyewa akan wannan kyakkyawan ɗabi'a. Da haka sai malam ya kama da magana ta As-Suddi rahmatullahi alayhi, i'tazaru ila Yusuf, sun ba wa annabi Yusuf haƙuri, sun nemi gafararsa domin ne laifinsu ya fito dumu dumu. Fa qala la tasriba alaykumul yawma yaqulu ay la azkuru lakum dhanbakum, bazan ƙara ambata muku wannan laifin naku irin kamar daga yau ba, yau maganar nan mun yi ta ta ƙari. Wa qala ibn ishaq wa thawri la tasriba alaykum ay la ta'niba alaykumul yawma indi fi ma sana'tum, babu wani zargi ba ne hukunci da zan yanke muku akan wannan abin da kuka aikata a gare ni a yau din nan. Yaghfirullahu lakum imma du'aan wa imma ikhbara, ko dai yana yi musu addu'a kamar yadda Imam al-Mawardi rahmatullahi alayhi ya faɗa, ko dai yana musu addu'a ne. Yaghfirullahu lakum ay Allah madaukakin sarki ya gafarta muku laifin da kuka yi, ko kuma yana ba su labari ne sayaghfirullahu lakum Allah madaukakin sarki zai muku gafara domin kun aishi ne kun kunya da kuskuren da kuka yi. Da haka ko dai labari ko dai addu'a ce yake musu. Yaghfirullahu lakum na cewa ko dai dan kun yadda da laifin da kuka aikata, kun nemi gafarar Allah akan wannan, to Allah madaukakin sarki zai gafarta muku, ko kuma Allah zai gafarta muku tunda ni kuka yi mawa ba daidai ba kuma ni na gafarta muku. Da haka duka wannan zai iya daukan ma'anar yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin, cewa Allah madaukakin sarki mai gafara ne, mai rahama, kuma shine mafificin masu rahama. To sai me ya faru?
اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم.
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bamu labari, izhabu bi qamisi hadha, ku tafi da wannan riga tawa. Ma'ana taqdirin shi ne annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya bayyana kanshi a gare su, kuma an yi yafiya, an fahimci juna, shi dama bai kullace su ba, su kuma da suka shiga tsoro suke ganin wani abu zai iya faruwa, an ba su aminci. La tasriba alaikumul yawma, to yanzu sai me zai faru bi tabi'a? Dole zai ce to ina wani, me kuke ciki, ya babana, ya kaza, ya kaza, ya kaza. To kamar kuka ce cewa sun ba shi labarin gida da abin da yake faruwa a gida, kamar yadda malam ya ce a cikin Rabbul Azhar wa sa'alahum an abihi, ya tambaye su game da mahaifinsa. Fa qalu zahabat aynahu, sai suka ce ina babanmu yana nan, idanunsa sun tafi saboda damuwa, saboda kuka da bakin ciki da yake ciki na rashin ka, har ya zamanto zahabat aynahu, ganinsa ya tafi. Kamar yadda mun riga da mun tattauna wannan matsala jiya na cewa wasu suna ganin a'a ba ganin bane ya tafi gaba daya, ganin ne ya dusa shi, wasu kuma suka ce a'a ganin ne ga baki daya ya tafi. Da haka sai malam ya ce mana ya qulu izhabu bi hadha al-qamis, na cewa sun ba shi labarin da halin da mahaifin yake ciki, to yanzu izhabu bi hadha al-qamis, ku tafi da wannan riga tawa. Izhabu bi qamisi hadha, ga riga ta wannan wanda na ba ku yanzu ku tafi da ita fa alquhu ala wajhi abi idan kun je ku jefa ta a fuskar mahaifina ya ti basira zai wayi gari yana gani ma'ana ta ke yanke da an jefa masa wannan riga ya ti basira to za a gani kawai ya koma ya dawo yana gani malika ce wa kana qad an min kasratil bukai na cewa mahaifinsu ganinsa ya dauke ya makance saboda ni kasratul bukai saboda yawan kuka da yake kun ga kenan anan malik ibn kasir ya nuna shi ya tafi akan ra'ayin cewa ganin mai gabaki daya ya tafi da haka yanzu anan an ba da riga ne su je da ita domin su taho da mahaifinsu amma gabanin su taho din nan gabanin wani umari abu na farko da za ku fara yi shi ne kun je ku je ka wannan riga tawa ga idan mahaifina malam ya ce a cikin rabbul adhan fa zahaba basaru abihi inma huwa bihuznihi wa ishtighal qalbihi bihi bima dahimahu min zalika yace abin da yasa ganin mahaifinsa ya ragu ko ya tafi daga ganin da yake yi da lokacin yana lafiya kalau saboda damuwa ne da bakin cikin da yake ya mamaye shi akan annabi yusuf alaihi salatu wassalam fa zahaba basaruhu bihi sai bakin ce ya zamanto cewa wannan damuwa ita ta fi tafiyar da ganinsa to yanzu wa idastara harihu idan ya shaki kanshin annabi yusuf yaji to zai samu nutsuwar ne ashe yana raye watan da nake yi yana raye dan yana raye kuma da shi idhabu ya ban ya zabu fata hassasu ni suka cewa an same shi to tunda an same shi damuwa ta yi ne ta yayi sai gani ya dawo yace wa idastara harihu alladhi ya'rifu minhu haqiqatan kama ya'rifu shakhsiyatahu lokacin da ya shaki kanshinsa a jikin wannan riga ya ji cewa wannan kanshi ne wanda ya san shi da shi lokacin da haƙiƙatan yana gabansa yana gabansa ya kuma inu to zai samu nutsuwa wa yadhhabu al-huzn wa yarji'u al-basar bi iktishafi ma adhhabahu bi iktishafi sai zaman to damuwar ta tafi kuncin ya tafi ganin sai ya dawo bi iktishafi ma adhhabahu saboda dama damuwa ce ta zamanto ta haifar da wannan rashin gani din yanzu kuma damuwar ta yayi sai zamanto an samu farin ciki yanzu ya mamaye kunci da damuwar sun tafi sai idanu kuma sai zamanto sun dawo malamai sun magana akan wannan idhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi sun tattauna da dama akwai maganganu masu yawa wasu suna cewa wannan riga abin da yasa take da matsayi na musamman domin riga ce wai a yanda suke cewa ta annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wai lokacin da aka za a kona shi a cikin wuta din da mutanen suka hada wannan riga Allah ya nufa an sako mai da ita daga sama sai ya sanya sai ta zama kamar gadan su ce bayan annabi ibrahim yayi wafati sai ya zamanto ishaq dan sa ya gada yaqub ya gada ita ce kuma rigar da yanzu da annabi su alaihi salatu wassalam take jikinsa lokacin da aka tafi da shi yan uwansa suka jefa shi a rijiyar nan sannan kuma wai yanzu ita ce ya bayan to amma nakarar wannan kissar zata fito akan cewa ai dan uwansa sun koma da riga ga mai masa to wace riga ce wannan inda anan gudun sai muka zancen kaman a dan kwai wani abu na abin nan a ciki a hamu shay'in abin da zamu yadda da shi kuma sai fi dacewa da abin da Allah ya bayyana mana idhabu bi qamisi hadha rigar shi ce ke kawai ya bayar a tafi da ita domin duk dan adam yana da wani abu na kanshin jikinsa a matsayinsa na dan adam da wanda ya kusance shi kuma yake tsananin kaunarsa zai gane ko da bai yanzu a nan gurin muka ajiye riga ta wance wanda take makusanci yake ce kowa ne wanda kin shaku da shi in kika zo ko baki san rigar nan tashi bace in kin daga zaki ji alamu jikinki zai baki wannan kayan wancan to ballanta na kuma wannan tsananin kauna da yake tsakanin annabi yusuf alaihi salatu wassalam da mahaifinsa yaqub alaihi salatu wassalam da aka barin magana akan cewa kawai ya ba da rigarsa tsohuwar riga ce ta gado ce sabuwa ce Allah ya ce mana ya ba da riga kuma a je da rigar nan ga mahaifinsa kuma a yi abin da za a yi fa alquhu sai ku je wannan riga a fuskar mahaifina ya ti basira zai zamanto ya dawo yana gani yanzu tar ma'ana maganar kuma makanta ko gani durduru ta kare malam ya ce wa kana qad amiyan min kasratil bukai ya kasance ya makance saboda yawan kuka sai ce wa tuni bi ahlikum ajma'ina ai ku taho min da iyalanku gabaki daya bi jami'i bani yaqub kamar yanda malam ya ce duk ƴaƴan annabi yaqub da ku da ƴaƴanku da matanku da iyalanku duk ku taho arziki ya samu a taho daga halin yunwa da kunci da ake ciki da can kuna can a karamin gari ku dawo garin Misra ku zo guri na yanzu a nan gurin ga dan uwanku mai mulki ne ku zo ku zauna ku fanta bayan da kuke so walamma fasalatil ayr sai Allah madaukakin sarki yace mana lokacin da ayarin nan ya yinko ya fito daga garin Misra yana tinkaro ina garin Kan'ana garin kasar Filistin da muka ce yake a yanzu ayi kharajat min Misra malin yace cewa wannan ayar sun fito daga garin Misra sun tinkaro ina garin Kan'ana sai zamanto annabi Yaqub alaihi salatu wassalam yayi wani abu Allah ya ji da shi wani abu wanda yake na musamman qala abuhum sai wannan mahaifina su annabi Yaqub yace liman baqiya indahu min banihi malin yace yace gawa ga waɗanda suka rage a ƴaƴansa domin anan gurin alqur'ani da ma bai haka yake mana sun tafi ga baki da yansu bane ba a wancan an gaya mana sun tafi sun goma da dan uwansu amma yanzu a nan gurin ta iya yiwuwa wani sashi ne suka tafi suka bar wani sashi na iyalan yana zaune da su sai ya ce inni la ajidu riha yusuf lallai ni tabbas ina jin ƙanshin yusufa ina jin ƙanshinsa a hanci na yanzu haka da nake muku maganan nan laula an tufanni duni ba dan in na faɗa muku haka za ku ce rikicin tsufa ba ne ba za ku ce na susuce ne za ku ce kawai wannan ku kyale shi irin da ake yi tsofaffi ko in suka faɗi magana kawai ta ana kawai irin magana su ce ba sa ganewa sosai da haka shi ya san ya ji amma saboda yanayi na shekaru da yake ciki sai yake tunanin idan ya faɗi abin da shi hakikatan ya san ya ji amma wani sa watakila bai ji wannan abin ba kuma za a ga wannan abin bayidin abu ne mai nisa wani Yusufu wanda tuntuni kyalkeci ya cinye shi tun yana yaro a can bayan gari za ka ce wai kana jin ƙanshin sa yanzu shi yasa shi ma ya san abin da zai faɗa mai girma ne shi ya ce inni la ajidu riha yusuf malam ya ce laula an tufanni duni ya ce tansibuni ila alfanadi wal kibar za ku ce kawai wannan rikici ne da tsufa ne kawai rubewa ce ta tsufa yasa ya faɗa haka malam ya kawo mana asar wanda aka kai shoshi daga ibn abul huzayr ya ce qala sami'tu ibn abbas yaqulu ya ji Abdullahi bin Abbas yana cewa walamma fasalati al-'ayr ay lamma kharajat al-'ayr hajat rihun faja'at yaqub bi rihi qamis yusuf lokacin da wannan karauka wannan fataki wannan ayari suka taso sai Allah madaukakin sarki ya aiko da wata iska wadda take ta dauki kanshin rigar annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ta isar da ita ga babansa annabi Yaqub fa qala inni la ajidu riha yusuf laula an tufannidun yace lallai ni ina jin ƙanshin annabi Yusuf ba dan karku ce ina rikicin tsufa ko na susuce ba qala fa wajada rihahu min masirati thamaniyati ayyam yace an hakaito cewa ƙanshin da annabi Yaqub ya ji na rigar ɗansa annabi Yusuf tafiya ce ta tsawon kwana 8 kuma ba karamar tafiya ba ce doguwar tafiya ce amma Allah cikin ikonsa da buwaya sai ji yadda shi ƙanshin wannan riga malam ya kuma kawo mana wani asar din na wanda aka kaito shi shi ma daga Al-Hasan wa ibn Jurayj kana bainahuma 80 farsakan wa kana bainahu wa bain munz iftaraqa 80 sana nan karin abin da ke akwai shine wai tsakanin rabuwar annabi Yaquba da ɗansa shekara 80 ne tsakani wa in kana fil athar nazar kamar yadda nake ta faɗa mana irin waɗannan in dai ba su da mustanad zuwa sahiha zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a yi itimadin su a matsayin cewa adadin abin da ya zo a ciki tabbas bane amma a hankalce idan muka auna lokacin da suka tafi da shi yana yaro karami da yanzu ga shi ya girma Allah ya ce walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma duk tsawon waɗannan shekaran alal aqalli shekaru ne dai masu yawa mun ji a can farko malamai da masu yin sabani shekarar sa nawa lokacin da abin ya faru wasu ce shekara 7 wasu ce shekara 10 wasu ce kaza to a hannun shi ko waɗannan kuka aka kirga a kalla dai wasu shekaru ne masu yawa abin da yasa na karanto mana wannan tun da nakan tsallake a galibi a sar da malamai suke da magana a ta cewa a kansu amma dan ya hakaito mana ya ƙara nuna mana tsananin ƙaunar da annabi Yaqub yake wa Yusuf alaihi salatu wassalam daidai da ƙarshen jikinsa bai manta ba duk tsawon shekarun da ya yi baya ganin sa baya tare da shi da shekarun da ya yi a gabansa da wanda ya yi ba tare da shi ba wanne suka fi yawa wanda baya tare da shi amma bai mance ƙarshen jikinsa ba kuma sannan rigar ga ta can a can wani guri Allah madaukakin sarki ya nufa ƙarshen ya iso gare shi kuma ya gane wannan ƙarshe duk da yanayin zai iya ba wa mutum shakka ya iya ba wa mutum ya ji kamar gizo ne abin ba hakika ba amma saboda yaqinin da yake da shi ga Allah madaukakin sarki yana sa a zuciyar shi na cewa lallai annabi yusuf alaihi salatu wassalam yana nan a raye kamar dama yanda yaji tun a wancan lokacin kuma wannan kanshin sa ne kamar yanda yaji a yanzu dan haka walamma fasalati al'ayn lokacin da waɗannan ayari wannan fatake wannan karauka suka fito daga garin misra suka nufo nan qala abuhu mahaifinsu sai yace inni la ajidu riha yusuf lallai ni ina jin kanshin annabi yusuf yake gaya ma ragowar mutane waɗanda suke a tare da shi a daidai wannan lokacin laula an tufannijuni ba dan in na faɗa muku haka ba malam yace tusaffihun za ku iya cewa wannan kawai kyale shi wauta ce yake yi magana ce ta tsufa hasashe ne da mafarki kawai irin na abin da mutum ya sa shi a cikin zuciya amma ba gaskiya bane ba qalu tallahi sai kuwa dai basu bashi kunya ba abinda yayi tunanin za su iya kafa mai hujja da shi suka bayar har ma da rantsuwarsu tallahi muna rantsuwa da Allah innaka lafi dalalikal qadim lallai dai kai kam kana nan akan wannan tsohon kuskuren naka domin dama a can sun faɗa lafi dalalikal qadim lafi dalalin mubin yanzu kuma nan sun ce lafi dalalikal qadim yanzu har yanzu dai wannan kuskure na kaunar YouTube sama da mu har yanzu dai wannan kauna da ka sa wa zuciyarka har yanzu dai kana nan da haka lafi dalalik alqadim kana nan akan kuskuren nan dai da ka kasance akan shi qala qatada imam qatada rahmatullahi alayhi yace ay min hubbi yusuf na kaunar annabi yusuf da kake yi mana tsananin kaunar da kake yi masa har yanzu kenan kana nan akan ta la tansahu wa la taslahu qalu li walidihim kalimatun ghaliza imam qatada yace sun gaya wa mahaifinsu kalma wadda take mai nauyi mummunar kalma da bai kamata a ce sun gaya mishi ita ba lam yakun yanbaghi lahum an yaqulu hali walidihim bai dace a ce sun gaya wa mahaifinsu wannan kalma ba wala li nabiyillahi kai ba ma wannan ballantana ma ga mahaifin da ya kasance annabi ne na Allah madaukakin sarki ma'ana bai kamata a ce sun gaya mishi wannan kalman na cewa innaka lafi dalalikal qadim lallai kai har yanzu kana kan wannan kuskure naka wanda yake da daddan kuskure ne tun can kake kansa kuma gashi har yanzu ya kai ka ga tsufa ya kai ka ga makancewa ya kai ka da daukan shekaru cikin damuwa yanzu kuma har abun ya kai zaka fara ganin abu kamar gashi kuma bayan babu shi kuma ai rubewa ta kai rubewa a iya tunanin su jin menene ya ci gaba da wakana da kuma saƙon da Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya bayar a iso da shi ga mahaifinsa da menene ya faru shi ne abin da insha Allah ta'ala idan Allah madaukakin sarki ya ara mana rai zuwa gobe za mu tashi a kan shi wanda insha Allah gobe sai kama ranar alhamis kenan ko bi'idnillahi ta'ala gobe alhamis juma'a dama ba ma samun zama saboda masallaci asabar in Allah ya za mu rufe zaman bi'idnillahi ta'ala ina roƙon Allah madaukakin sarki ya mana gaman katar da samun dare abinda muka yi niyya na wannan karatu a dai wannan shekara a wannan wata mai albarka abinda na faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya samu tarayya da ni da ku a cikin lada ya ba mu ikon aiki da shi wanda kuma nayi kuskure ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya nusar da ni ya kuma yafe min wannan kuskure wa ta subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah.